Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Yau 24 wato Asabar kenan ga watan Agustan shekarar 2019. Kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato G7 kamar yadda ake kiran su a dunkule za su fara taron su na koli da suke yi shekara-shekara a yau Asabar. Za a gudanar da taron ne har zuwa ranar Litinin a wani gari da ake kira Biarritz dake bakin teku a kasar Faransa wanda kuma yake da wuraren shakatawa. Ba wai batun tattalin arziki kadai shugabannin kasashen na G7 za su tunkara ba, amma da yadda shugaban Amurka ke yin fito na fito da kasashen duniya, musamman ma da kasashen da suka kasance kawaye na kudda kudga Amurkan. A lokacin da shugaba Trump yake shirin kama hanyarsa ta zuwa taron a jiya Juma'a, ya yi barazanar saka kuɗaɗen haraji akan barasar Faransa da ake shiga da ita Amurkan, ko da ya ce yana fatan zai tattaunawa mai muhimmanci da sauran takwarorinsa na duniya. Koreya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami kirar ballistic, matakin da ya saba alƙawarin da ta yi wa shugaba Trump na cewa ba za ta sake gwajin makamin ba, bayan Amurka da Koreya ta Kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwa da suka yi. Koreya shugaba Trump ya ce shi baya kallon wannan gwaji a matsayin karya alƙawari, wato gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G7 kenan. Mataimakin mai ba da shawara kan harkar tsaro a Koreya ta Kudu, Kim Hyun-seo, ya ce har yanzu suna fatan akwai kofar tattaunawa tsakanin kasashen biyu. Ya ce ina mai kyakkyawan fatan cewa Koreya ta Arewa da Amurka za su hau teburin tattaunawa nan ba da jimawa ba, kuma mai komai zai tafi daidai. Takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar saka ƙarin haraji akan kayayyakin China da ake shigowa da sunan Amurkan. A jiya Juma'a shugaban ya kwatanta ƙarin harajin da China ta yi akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗaɗensu suka kai $75 billion a matsayin matakin da ke da nasaba da siyasa. Trump ya ce zai mai da martani ta hanyar ƙara haraji akan kayayyakin China zuwa kashi 30 daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa, kayan da kuɗaɗensu suka kai $250 billion. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cutar Ebola mai saurin kisa na ci gaba da yaduwa a wasu sabbin yankuna da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya doshi 3,000. Adadin baya-bayan nan ya nuna cewa mutum 2,934 ne suka kamu da cutar, inda 1,965 daga cikin waɗannan adadi suka rasa rayukansu. Babban darakta a hukumar ta WHO Michael Ryan ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa saboda waɗannan dalilai.
Populations that the vaccine is used to infect you and the therapeutics are used.
Yace zantukan da ake ta madidi da su cewa ana amfani da allurar rigakafin cutar wajen yada ta, da kuma ƙarasa masu dake da ita da kungiyoyin da ke watsa bayanai marasa tushe ta kafafen sada zumunta na kawo cikas a yakin da ake yi da cutar. Al'ummar Hong Kong na shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga ƙarshen makon nan, waɗanda aka tsara za su kaikaici filin tashin jiragen saman yankin. A jiya Juma'a, 'yan sandan yankin na Hong Kong suka ce wata babbar kotu a birnin ta fitar da wani umarni wanda ya hana yin zanga-zanga a filin jirgin. Su ma hukumomin filin tashin jiragen sun wallafa sanarwa a jaridu suna kira ga jama'ar yankin da su nuna ƙauna ga Hong Kong ta hanyar kauracewa waɗannan zanga-zanga. Masu zanga-zanga dai sun yi kuwar a fito a yau Asabar a datse hanyoyin kaiwa ga filin, matakin da idan suka dauka zai kawo cikas ga kaiwa da komo wanda ake yi a yankin idan har dandazon masu zanga-zanga suka amsa wannan kira. A ra'arin da dakarun Siriya ke kaiwa a lardin Idlib tare da goyon bayan Rasha, wato yankin da ke karkashin ikon ƴan tawaye, na jefa sasantawar da aka yi tsakanin Turkiya da Rasha a kwanan nan cikin yanayi na rashin tabbas. Hukumomin Ankara babban birnin na Turkiya, waɗanda kuma ke goyon bayan ƴan tawaye, na nuna damuwa kan waɗannan hare-hare. Suna masu gargaɗin cewa za a jefa jama'ar yankin na Idlib cikin yunkuncin rayuwa.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa Hayatuddin, ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na Yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban hirar da nayi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. To su waɗannan alamomin sukan bambanta tsakanin maza da mata?
A'a, duka ɗaya ne. Abinda kawai yake bambanta shine fahimtar koko yanda za a fahimci abun. Shi in mace ce kinga zai iya bayyana ne a cikin gidanta, yanda take al'amuranta a gida da kula da ƴaƴanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta. To kinga in irin wannan yana tafe, to sai kiga ƴan uwa ko mai gida ya rika complain ai duk ta lalace, kazanta take min ko da yaushe, ba ta son yin abu, ba za ta yi abinci da kyau ba, ba za ta yi menene ba. So kawai shine yake bambanta. Namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'ar shi ko a wurin aikin shi.
To dakta, ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya, idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa ko iska, wani bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci?
Haka, akwai larurai daban-daban da idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban. Na san al'adar mace take sa, koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan. Wannan ba aiki na bane na in faɗi ko akwai ko babu, ko haka ne ko ba haka bane, amma abinda na sani akwai alamomi. So da yawa idan mutane suka zo wurin mu a asibiti, sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinni ne, haka suke yawan tambaya. Amma ni abinda nakan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura. Kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta, tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka. Kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yadda kwakwalwa take aikinta, to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya. So haka nake bayani. To kuma wannan ni a tunanina wannan shine hujja, saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta, ni a tunanina ko ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa, ba wai ciwo bane na wani abu daban da ya kawo shi.
Lallai. To yanzu kamar batun ciwon farfadiya, kin ga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar canfi haka.
Kwarai kuwa. Lalura ta farfadiya, mutane da yawa da ka ce farfadiya, tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya fadi ya rika kumfa a baki, yana jijjiga, yana meye wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi. To amma wannan bangare kadan ne na irin lalura ta farfadiya da take iya bayyana. Tana iya bayyana a yanayi daban-daban, kala-kala, wasu da faduwa a ciki, wasu babu faduwa a ciki. in baki misali akwai matar da mun kan ganta a asibitin mu duk sanda ta zo wata waka kwaya dai take yi
to
wannan wakar ita wannan wakar duk sanda ciwon ya tashi to wannan wakar ta dinga yin ta kenan wakan nan zata yi in kika yi mata magana zata ansa ki in kika kira sunanta zata ansa ki gatar da idan ta biyu ta fa take an riko ta a hannu amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana dai kwana biyu ya sake ta to da ta tashi ba za ta tuna ma yanda ta zo asibitin ba kuma farfadiya ne lalura ce ta farfadiya so babu yanda ba ta iya tabayyana tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye wasu su rika gane-gane su ce sun ga maciji a sun ga menene yawan mafarki duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya farfadiya na iya ta kawo irin haka amma abu ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine na farko mutum na yin abu ba dan ikon kanshi ba na biyu kuma su da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakankanin kamar me farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya fadi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza na tuna naji kaman kaza amma san da ya fadi kasan ne yake jijigan nan to da wuya ya tuna wani ba zai tuna ba sai dai kawai ya ce ni dai na tashi naji duk na tattauna harshe na ko najiji ciwo sai kuma na ganna a daki so ita dama wannan lalura haka take amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban.
Allah sarki. To sannan kuma dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kash, masu sauraro lokaci ya daga mana hannu. Dan haka zamu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A madadin babban bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ni an tsare ni shekara ya 13 amma wanda ba ganin tsoro irin wannan da yamma nan ba. Mun hatta daki ne da asibiti da an kofar daki yan sanda ne da bindigogi. Hatta kuma ko ko daki zuwa daki ba ba ya dama mu ce. Sun ga cewa tuni ai ma ko an da nake a duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan mun dogar wannan ba. Ko kiri-kiri da tsarin da aka bakir bai kai sanin ni a kai na
Jowa muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Madugun shirin Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki wanda tuni ya dawo Najeriya daga India ya ce shi da ganin irin yadda aka karbe shi a India din ya san da walaki a cikin lamarin nan.
Dai sun karbi cewa ainihin an kama wani dan gine wanda ba ku da mu asalin abin akan aminci ko a gida a Najeriya sun yadda sun yi tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai likita da muka zaba muka yarda bisa aminci muka zo ba zai hukuma sai shi ba mu amince da shi ba kuma wanda muka amince ba sai mu ga muna wani abu game da shi bai taba mana shi don kada ai abin da aka so ai wanda har sashi da yi ba ai shi ta wata hanya
haka ne to amma abu sai wani dalili ne shi Sheikh Zazzaki din yake karfafa zargin cewa gwamnatocin India da Najeriya wai sun hada baki su yi abin da hasashe bai ba
mu abin da kuma yin tasiri sun farko sun so su kai wani asibiti sun suke cewa mu ka za ku wani asibiti amma an abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mu shi ne mu ka za ku wani asibiti amma abin da suke gaya mana jami'an asibiti wani kowane su abin da ya gaya mana kenan da ke rufin sa cewa gwamnatin kasan ku ce ta kawo ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda zarsar za su kawo yansu mutane ne da ake tuhumar da miyagun ne fuka zuwa a fahimtar mutanen asibitin na shi ne gwamnatin Najeriya ta za ta zo da kuma gwamnatin ta da farkonin asibitin da kuma gwamnatin India shi ne gwamnatin Najeriya za ta kawo ɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun laifuka domin a yi masu magani a yanke shi ke na magana. Bukun ka ga cewa lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ne ba mu samu ba. Kun ba za ku rasa sani cewa gwamnati din da ita ma ta yi kula sa ko ta hanyar su yi fahimta cewa ta ba mu awa biyu ko mu zaɓi da mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar rasa. Sai ce su ɗaya awa biyu ma neman yi biyu manyan miti ƙarshe za mu bar rasa.
Sheikh Ibrahim Azizuki kenan shugaban Asia Nigeria wanda kamar yadda muka ce tuni ya dawo Nigeria kuma mutuni din ya sake koma hannun hukumomi a can Nigeria din. To dama muna cikin gudanar da muhalar da Nasir Al-Damu Al-Hikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta ƴan Shia ta IMN wato Muhammad Ibrahim Gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira Kumalar Ali Waziri lokacin da shi Ibrahim Azizuki din ya tafi asibiti a can India har ma ya je ya dawo. Saboda haka za mu sake koma ya zauren inda yau za mu tashi daga inda shi Gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damun sun kan muzaharar da suke yi ba domin a cewa shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba.
Ina so babu tsakani ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a kana shiga Kaduna ka ga masallacin Juma'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da ke kina
wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya
amma ana rufe hanya.
Bari ma tambaya saboda mu bi abin daki-daki.
Bismillah.
Comrade ya kawo na batun muzahara din nan da yake cewa ana sa mata da yara cikin maimakon bar manya kawai su riƙa yin abubuwan. Muhammad Ibrahim ko me yasa kuke yin haka ne?
Abin da ban dariya a duniya ana yin sa duk inda Allah ya ce maza sun ce mata. Kwanan nan itafin da ya gabata a birnin Kebbi an yi muzahara mata da maza Ahmed suna suna cewa kar a tafi zargi matan su da mazan su kuma sun tsare hanya. Wannan sati inda ya sani da cikin mare da biyu tambaya a birnin Kebbi a
zahara. Wannan shi ne abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a tafi wani bangare ka a
tafi. Tambaya. Kuma da ya ka tambaya bari.
Ina jin ka.
Na'am. Satin nan da ya gaba ta fidi da suka gabata mata zinjiri tutu sun zauna a Unity Fountain Abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a saki tar zargi. Saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba.
Wane zuwa ne suka fita? Abin da yake faruwa da aka ji abin da yake faruwa ana jefa haƙƙin ɗan adam kungiyar da tana jefa haƙƙin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya. Tana sa su tana ana kashe su akan bai dace ba idan har za a yi tsaya kan amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi.
Babu muka kona motar nema
waye kona
motar nema
waye kona to waye kona inda ku inda aka ji inda ku in ba ku fito ba in ba ku
fito da abokan tattaunawa ku na domin wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki. Yawwa in ba mun ɗauki abun daki da ke mutane abun zai hargitse ba za a
fahimci. Ga bayani akan kona mota. Ga bayani akan kona mota. Idan da muna kona motoci da ba motoci ba ni da kaɗai za mu kona ba. Da za mu yi kone-kone ne. Domin dukkan biranen arewa sai da muke muzahara an ban da ilori. Saboda haka batun kona mota ba namu ba ne. An sha yin wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro ba su zo ba ake zaman lafiya a irin wannan muzaharorin. To in kai ba ka ci a ina yanka da abin da ci a yi kar ka zama ko ka ce kai ba ɗan ci a bane kuma ci ɗan ci a dole ya ci ya abin da kake ciki. Idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa kai kowa domin duniya ta sani. Kowanne mutane cewa malam yana cikin halin tsakanika shi yasa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba. Aka naɗa wani na wucin gari.
Idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wucin gari ya zartar da hukunci ba kafin ku fara raising alarm din ku.
Ba za ki gana da mai da kuma da domin yanda kai ka fahimci mu a wajen ka ba mu sanye da ni Abdullahi bin Sa'ad Abdullahi da shi ya koya mana wani abu da ni
ke fahimci. Ba haka
na ce ba. Ba haka na ce maka.
Comrade, wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta maganan shi ko lamuran addini na dokokin Islama bane kawai.
Yawwa ba haka ne, ni ma ba haka nake nufi ba.
Muna maganar ranga da ake Abuja kan Malam Ibrahim Elzazaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron ƙasa. Abinda muke tattauna wannan.
Yanzu bari in dan mai tambaya. Tun da ne zaman nan kotun nan ta Kaduna ne take rike da Malam Ibrahim Elzazaki. Kotun Abuja a yadda take ta wanke Malam Ibrahim Elzazaki. Kai ma ka gaya min haka. To kotun Kaduna tana rike da Malam Ibrahim Elzazaki. To me zai sa ba za ku dawo Kaduna ba? Ku zo ku tare a Kaduna, ku zaman dirshin a Kaduna, ku ce sai kotun Kaduna ta zartar da hukunci an saki Malam Ibrahim Elzazaki ko an daure shi. Tunda har kai ka tabbatar min, ka gaya min kotuna a Abuja sun wanke Malam Ibrahim Elzazaki, kuma wata kota a Kaduna tana rike da Malam Ibrahim Elzazaki. Sai ka sai ku bari ku jira ko ku dawo. Haka ji, baka bani na dauka ba, kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan. Kuma abin da muke, to in lokaci zai kare, ya kamata ka saurare ni. Ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati. Dole kai ka tsaya, ku ku tsaya akan doka, abin da ya cancanta. Ita kuma gwamnati ta yi abin akan a doka, saboda dukkan su alƙalan nan dokan ƙasa suke bi. Yan sandan nan dokan ƙasa suke bi. Ina so ka gane cewar abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba. Ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka. Idan tsaya ka ji, idan har kuna son zaman lafiya, sai ku jira kotuna su zartar da hukuncinsu, sannan ku gani an muku adalci ko ba a yi muku adalci ba. Amma in har kotun kun yarda da kotun farko ta yi muku adalci, to me yasa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcinta ko adalcinta akan Malam Ibrahim Elzazaki?
Ga shi yanzu a magana ɗaya ta yi cika da warwara, sai sa ban sai ka yi nisa. Na farko ka ce mu je Kaduna mu fare mun zanga-zangogin mu, a ce kenan ka yarda zanga-zangar na adalci ne ita da zanga-zangar na zaman
lafiya. Ai ina so ka gane kalmar da ni amfani da shi, ka gane kalmar da ni amfani da shi. Cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci da Malam Ibrahim Elzazaki. Shi kuma na Kaduna ma da Ibrahim Elzazaki kuma a Kaduna yake, kuma Kaduna ne za a yi mai
hukunci. Barin ba ka amsa mana, ina kuri. Kai ma ka shiga irin magana na wanda ya magana da yawancin gaban ƙasa shi ne wani yanki ce. Yake mu koma Kaduna mana, yake akwai idar da ke yi. To akwai cika da warwara. Idan kun yarda tashin hankali muke a Abuja, to me ya kuma cewa mu koma Kaduna, ko Kaduna ba Najeriya da ke? Ai in tashin hankali muke a Abuja, sai ku ce mu daina
ka. Amma ka yarda kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Elzazaki adalci? Ta ka yarda idan kotun Abuja ta yi wa Malam Ibrahim Elzazaki adalci?
Ba wa Muhammad Ibrahim Gama wa dama ya yi bayanansa, kai ma ka saurare shi.
Ina amsa, ba ki amsa ne yana tuntun. Lokacin da ka ce hukuma ka ji magana ka kace mu koma Kaduna malam na ka.
To a gaishe ku malamai. To yayin da muke jiran jin makomar shi Sheikh Ibrahim Elzazaki din a shirin mu na makon gobe, Allah ya kai mu, za ku ji abin da kakakin IMN din na Shia da zai ci game da fargabar da mutane da yawa a Najeriya suke nunawa na cewa idan ba sauri aka yi aka warware wannan matsalar ta 'yan Shia ba, ana iya sake fadawa wata matsala mai kama da Boko Haram. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Muhammad Ibrahim Gama da kuma Kumar Aliyu Waziri tare da shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja, ya aiko mana ita a nan Washington. Kuma daga Washington din Aliyu Mustapha Sakwato ne, mun bar ku lafiya.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
ma'aikatar mauti mutuwa mai yawan nema lokacin ka idan har ya zo mutuwa ba ta alfarma kokar ta ka gama lafiya tarka mutu a wajen rigima rayuwa ba dorewa ba rigima ba a san karshe ba fitina ba jari ce ba ka yi fushi ka ɗauki makami Shiva Sarashi kasuwanni duk sun tashi